الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي كي رودك ينن تكنغرن كتلا وانا سافيات العربة yau biyu ga watan Rabiu Tsani hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1442 wanda kuma yake daidai da 18 ga watan 11 miladiya ta 2020 a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna At-Tawdih wal Bayan li Shajarat al-Iman na Sheikh Al-Allama Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na biyu cikin wannan littafi inda muke sharhin muqaddimar mai wannan littafi malam yace amma ba'd fa hadha kitabun yahtawi ala mabahith al-iman allati hiya ahamma mabahith ad-din wa a'zamu usul al-haqq wal-yaqin mustamiddan dhalika min kitabillahi al-karim الكفيل بتحقيق هذه الأصول تحقيقا لا مزيد عليه ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي توافق الكتاب وتفسره وتعبر عن كثير من مجملاته وتفصل كثيرا من مطلقاته مبتدئا بتفسيره مثنيا بذكر أصوله ومقوماته ومن أي شيء يستمده ويستمد مثلثا بفوائده وثمراته وما يتبع هذه الأصول ملائكة شوا أما بعد باين هكا فهذا كتاب ونن لتافي نيركي قبمو يحتوي على مباحث الإيمان وليكن شي بنشكي أكن لمران إيماني التي هي أهم مباحث الدين الأمر الدسوني ما في مهمنش أبو بوان دائكي بنشكينا الديني وأعظم أصول الحق واليقين والدسوني ما في جرمان توشن غسكيا دائكيني سكن كنشيوا مستمدا ذلك من كتاب الله الكريم شي ينامي شروان ينامي واتو samo waɗannan abubuwa daga littafin Allah mai girma al-kafil bi tahqiqi hadhihi al-usul wanda shi kadai ya isa ya tabbatar da waɗannan wato waɗannan abinan rukunai tahqiqan la mazida alayhi tabbatar wanda babu ƙari akan ta wa min sunnati nabiyhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam da kuma sunnar annabi sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati tuwafiqu alkitaba wa tufassiru wadda take daidai take dacewa da littafin Allah take fassara shi wa tu'abbiru an kathirin min mujmalatihi take kuma fassara yawa daga cikin abubuwan da suka zo a dunkule wa tufassilu kathiran min mutlaqatihi take bayani dalla daki daki na wasu abubuwa da suka zo a cikin sa a saki mubtadi'an bi tafsirihi yana mai farawa da tafsirin shi wato wannan abin da ake cewa imani wato bayanin menene imani musanniyan bi zikri usulihi yana mai biyantawa da ambaton rukunansa wa muqawimatihi da abubuwan da yake tsayawa da su wa min ayi shay'in yustamat kuma daga ina ne ake ciro shi wannan imani musallifan bi fawaidihi wa thamaratihi yana mai ukuntawa da ambaton fa'idojinsa da ainihin amfanin sa wa ma yatba'u hadhihi al-usul da abubuwan da suke biye da waɗannan rukunai anan wannan gaba malam yana bayanin abinda littafin sa ya kunsa a dunkule yana daga cikin manufofin marubuta tun daga gabatarwa su yi bayanin menene wannan rubutu nasu ya kunsa kuma yaya kashe-kashen rubutun su yake to anan ya fara daga nuna maka cewa wannan littafi da zai yake gabanka ya kunshi magana akan al'amuran da suka shafi imani al'amuran da suka shafi imani imani kuma shine kololuwa a cikin sha'anin addini duk wani abu a addini to yana ginuwa ne akan imani sai idan imani ya inganta sannan sauran ayyuka na gabobi za su inganta ayyuka na zukata da wanda harshe zai yi da wanda sauran gabobi za su yi sai idan imani ya inganta sannan za su inganta idan imani bai inganta ba to ko menene ma mutum zai yi ba zai samu karbuwa ba shi yasa farkon abin da ake nema gabawa shine yayi imani da Allah subhanahu wataala da sauran rukunan imani wadanda aka sani da al-usulus sita imanu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharri to yayi imani da wadannan rukunai guda shida akan su ne duka sauran abubuwa za su ginu idan aka ya samu matsala a cikin imanin sa da Allah to maganar sallah bata mata so ba maganar azumi zakka haji duk wannan bai mata so ba saboda koda yayi wani abu mai kyau ingantacce inda imanin sa da Allah ya zamto ya kare to waɗannan abubuwa ba su rayu ba shi yasa malam yace maka yahtawi ala mabahithil iman allati hiya ahammu mabahithid din wannan littafi ya kunshi abubuwan da suke na al'amuran da suke na bincike na imani waɗanda shi ne mafi mahimmancin abubuwa da ake bincike a addini shi ya sa ko da a karatun ahalari za ka ga farko abin da yake magana a kansa kenan awwalu ma yajibu ala al-mukallifi shi tasihu imani farkon abin da ya wajaba ga wanda yake balagagge inganta imaninsa to sannan sanin abubuwan da zai biyo baya na hukunce-hukunce amma wanda zai dauki cewa sha'anin imani sha'anin tauhidi ba shi da muhimmanci ko yana rarraba kai ko yana kawo rigima to wanda bai san addini ba inda ya san addini zai fahimci cewa wannan shine farkon abin da ya kamata duk wani bawa musulmi ya sani ya san cewa menene hakikanin haƙoƙin ubangiji a kansa ya alakar sa take da Allah subhanahu wataala ya alakar sauran halittu take da ubangijin su subhanahu wataala tun ya san wannan ya san haƙoƙin annabawa da manzanni a kansa ya san haƙoƙin littafin Allah a kansa sannan ya san abubuwan da ya wajaba ya kudurce a zuciyarsa ya yi imani da su ya sakankanci ya zanto babu kokwanto a cikinsa shi yasa za mu ga bayan fatiha a jerin alƙur'ani bayan ka gama karanta fatiha abinda ya biyo baya shine suratul baqara farkon suratul baqara shi zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin si alladhina yu'minuna bil ghaibi sai aka fara gabatar da imani wato alqur'ani zai zama shiriya ne ga mutane masu takawa to kamar wani ya tambaya su waye masu takawa sai ce da kai sune waɗanda suka yi imani da gaibi imani da gaibu ya shafi ya kunshi imani da Allah ya kunshi imani da mala'iku da ranar lahira da aljanna da wuta da dukkan wani abin da idan ka bai gani ba baka taba shi da hannunka ba ko ka ji kanshin sa ko ka dandana shi da harshenka wanda alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka labarta maka shi dalla dalla to kai imani da wannan shine farkon abin da ake bukata a wajenka to sanan ne alqur'ani zai zama maka jagora sauran ayyuka kuma sai ka samu sanin su domin ka gina rayuwarka akan su To shi yasa yace maka ahammu mabahisuddin, duk wani abu da da kafirai za su aikata na kirki ba zai sai samu karbuwa a gurin Allah ba, matukar dai babu imani da Allah da manzanninsa da abubuwan da ya nemi ayi imani da su. Shi yasa Ubangiji subhanahu wataala yake cewa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura, ayyukan da kafirai za su yi Allah ya ce a ranar gobe kiyama duk za mu sanya su zanto kurace kamar kurace a daidaitawa, wato ba zai musu amfani ba. Shi yasa farkon abin da ya wajaba a kira mutane a zuwa gare shi shine tabbatar da imani. Awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa an yuhidullah, farkon abin da zaka kirawo su gare shi shine tabbatar da babu abin bauta da gaskiya sai Allah, suma ko kuma su kade ta Allah da bauta. Ba khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liyuhiduni bil ibada, lace ban halicci mutun da aljan ba sai dan su bauta mu, to su kade ta ni da bauta. To shi wannan shine a'zamu mabahisuddin wa a'zamu usulil haqqi wal yaqin, kuma abin da ya shafi imani shine mafi girman rukunan ko tushen gaskiya da yaqini. Domin duk abin da ya shafi imani da Allah ko imani da gaibi a dunkule abu ne da ba a gina shi sai akan tabbaci, sai akan gaskiya. Shi yasa duk wani abin da bai inganta daga Allah ba, bai inganta daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya shafi gaibi, to wannan ba a sa shi cikin al'amuran da ake buƙatar kai imani da shi. Shi yasa shi imani ana gina shi akan abin da yake yaqini ne, tabbas ne. Tabbas kuma ba za ka sami abin da yake da tabbas ba da ya shafi sha'anin gaibu sai daga Allah da manzansa, illa bi ikhbarin min Allah wa rasulihi, Allah da manzansa su su gaya maka cewa bayan mutuwa akwai kaza akwai kaza akwai kaza. Duk wani wanda zai bada labarin bayan mutuwa, to wannan in bai ba daga Allah da manzo ya samu wannan ba, to wannan shaci faɗi kawai yake. Abin da ya zo daga Allah da manzansa ake tabbatarwa, to kuma duk abin da ya tabbata daga Allah da manzansa to a gurin mumini yaqini ne, baya buƙatar shakka ba ta shiga ciki. In shakka ta shiga ciki ya ruguje, in dai har za ka yi tantama da kokonto to kana cikin matsala, saboda wannan shine yake nuna ka gaskata da Allah ka gaskata manzansa. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha qul sadaqallah, ka gaskata da Allah cewa babu wanda ya kai shi fadar magana ta gaskiya. To in har ya zanto akwai wani abu da Allah zai fada a littafinsa ko ya zo a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatacciya, ka riga kokonto da shakka a cikinsa, to anan kana da wato kana shakka a cikin abin da ya wajaba ka samu yaqini a kansa. Shi yasa a ƙarshen waɗancan ayoyi da muka yi ishara zuwa gare su, shi farkon suratul baqara ai kaga ayar ƙarshe cikin ayoyi biyar din nan, shi bil akhirati hum yuqinun wa bil akhirati hum yuqinuna, su ne waɗanda suke da tabbas suke da yaqini da sakankan cewa akwai ranar lahira. A ga ranar lahira gaibu ce ba mu imani da ranar lahira ba sai dan Allah subhanahu wataala ya labarta mana ita a Al-Qur'anin sa. Annabin Allah subhanahu wataala sallallahu alaihi wasallam ya zo ya labarta mana ita hadisan sa masu tsarki, sai muka gaskata. Wannan ne sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka zama masu cikakken yaqini, saboda ba sa tantama, babu sofanin shakka a zuciyarsu daga dukkan wani abin da za su ji daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai za mu ga hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda yana cikin al-Arba'un an-Nawawiyya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, kaga farkonsa sai yake cewa haddathani as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam, mai gaskiya abin gaskatawa ya sanar da ni ya faɗa mu. Sannan sai ya kawo hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi bayanin matakan halittar ɗan adam a cikin mahaifiyarsa. Wannan tun lokacin da ba a yi wani bincike aka san yaya dan adam yake rayuwa a cikin mahaifiyarsa ba ta yaya yake farawa har ya kai ya zanto mutun cikakke tun ba a yi wannan bincike ba alqur'ani ya faɗa annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yazo ya ƙara bayyana yadda abin yake Abdullahi dan Mas'ud zai faɗa sai da ya ce haddathani as-sadiqul mastuq sallallahu alaihi wa sallam saboda koda baka san abun ba baka taba ji ba to ka sani wannan ya fito daga bakin wanda yake kowa gaskiya to wannan shine bambancin mumini da wanda yake mai shakka wanda yake wanda yake shakka a cikin al'amuransa saboda idan imani na bawa ya gaure da shakka to wannan ya gaure da tantama to wannan imani ba imani ne wanda yake ingantacce ba shi yasa zamu ga Qur'ani Allah subhanahu wataala ya faɗi yadda ya kamata mutum ya yi imani ce sun malabiyar tabu sannan ba su yi shakka ba sun malabiyar tabu sannan ba su yi shakka ba zalikal kitabu la raiba fihi domin dai shakka ta shigo to shikenan imani ya samu matsala shi yasa dole ne duk abin da zaka tabbatar da shi a matsayin wani abu na gaibi to zanto yana da tushe alqur'ani da sunna in kuma ya tabbata alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wannan wajibi ne ka tabbatar da shi tabbatarwa ta yaqini yace mustabiddan zalika min kitabillahi alkarim alkafil bi tahqiqi hadhihi alusul tahqiqan la mazid alayh yace to wannan mabahithul iman din abubuwan da ake bincike na imani ana samu su yana samu su ne daga littafin Allah wanda shi kadai ya lamunce maka tabbatar maka da waɗannan shikashikai na imani alqur'ani ya kunshi abubuwan da suke bayani ne na shikashikan imani da imani da Allah imani da manzannin Allah imani da littattafan Allah imani da ranar lahira da kaddara ta alkhairi da wadda ba ta alkhairi ba alqur'ani duk ya zo da waɗannan bayanai daki-daki ya zo da waɗannan bayanai daki-daki hakanan sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ita ma ta zo da waɗannan bayanai kuma duk abin da za ta zo da shi ba zai saba wa abin da yake cikin littafin Allah ba duk abin da zai zo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatacciya da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga baya saba wa abin da yazo alqur'ani saboda alqur'an annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin abin da yake cikin alqur'ani yake anzalla ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun saukar maka da wannan alqur'ani don kai wa mutane bayanin abin da muka saukar musu annabi bayani yake mai bayani kuma ba zai ruka warware abin da yake bayyanawa ba Allah ba zai kawo abu bai ce kai annabi yayi bayanin sa shi kuma annabi yayi bayanin da zai warware abu wannan ba zai taba faruwa ba saboda dukkan abin da yake cikin alqur'ani da wanda yake cikin sunna suna tafiya tare a lokacin da wani zai ce abu kaza ya saba wa alqur'ani to ɗayan biyu ne ko dai shine bai fahimci abun ba yace wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce tabbatacce ya saba wa alqur'ani ɗayan biyu ko dai shine bai fahimci hadisin ba saboda haka kaga fahimta sace ta saba alqur'ani ba hadisin ba yayi guguwa fahimta sai ya ce to wannan fahimtar kuma ita ce hadisin fahimtar sa kuma guguwa ce da ba da za ta tafi da alqur'ani sai ta karkace to kaga anan dan ya ce ya saba wa alqur'ani wannan maganar sa ce wannan da ya fahimta kuma zai zo ya gaya masa cewa ai wannan abin da ka fahimce shi ba haka yake ba ga yadda yake in aka yi masa bayani sai ga to ai yana tafiya tare da alqur'ani babu cin karo to kaga ashe da tun farko ma bai fahimci abin bane ko kuma ya zanto wannan abin da ya jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ba annabi bai faɗa ba ba maganar ma'aiki bace sallallahu alaihi wasallam ba maganar manzo bace sallallahu alaihi wasallam to kaga in ya karanta yaji ya saba alqur'ani yake cewa ga wani abu ya zo daga annabi ya saba alqur'ani to kaga anan shi ma za a ga masa cewa a'a dama wannan ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba to dan tabbatarwa da bayi waɗannan abubuwa guda biyu wato ya zanto daga fahimta da tabbatar da abin da aka fahimta din zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wata'ala ya tayar da malamai a cikin kowanne tsare ku na al'umma waɗanda suke bayanin abin da yake na daidai na fahimta da abin da yake na daidai na naqli wato al-aql wa an-naql za su yi bayanin cewa abu kaza ga yadda fahimtarsa take sannan kuma abu kaza ga yadda ingancinsa yake shi yasa za mu ga duk cikin al'ummu da Allah ya yi da annabawa da ya aiko babu wanda ya samu irin wagata irin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda addininsa ne na ƙarshe babu sauran wani addini da za a sake samarwa a bayan ƙasa bayan shi babu wani annabi da za a sake aikowa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata shari'a sabuwa da za a saukarwa bil adama bayan shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah subhanahu wataala ya yi wa al'umma wannan gatan dan ya tsayar musu da hujja ranar gobe kiyama ba za su ce ba Allah baka aiko mana da manzo ba zanto ya tsare musu addininsu ingantacce shi yasa duk azama duk wani zamani da aka samu wani ko wasu sun fito domin su lalata addini to zaka ga malaman al'umma sun tsaya wajen bayyana tsiraicinsu da bayyana ta'adunsu da barnarsu saboda addini ya ci gaba da tafiya a tsare bai samu tangarda ba wanda ga ya samu tangarda shine gadama amma addinin musulunci yana tsare saboda shine zai zanto addini na ƙarshe wanda zai ce maka addinin musulunci ya shekara dubu a gurbace ake yin sa ba daidai ake yin sa ba wannan yana tuhumar zamantowar addinin musulunci addinin ƙarshe Allah bai tsare addinin sa ba ya bar addinin sa mabarnata suna tabarna a ciki babu wanda ya iya fitowa ya bayani saboda shekara dubu ana tafiya ba daidai ba duk duniya ta bace tana tafa gamniya tana ta rudani sai yanzu ya bayyana shine zai bayyana sahihin addini to kaga wannan yana tuhumar Allah da cewa ya batar da al'umma shekaru aru suna rayuwa cikin rudani ya kirura musu gaskiya sai yanzu da shi wannan magidajin ya fito shine Allah ya aiko ya dora abin nan shi yasa zamu ga tun bayan tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka tsaya ba wajen bawa addinin musulunci kariya duk wani wanda zai fito da bid'a to za su tona masa asiri za su kuma yi bayanin batansa wanda littafan musulunci cike suke da wannan sama da shekara dubu haka akai tai wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hidima da tace hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama da bibiyar masu ruwayar hadisan ɗaya bayan ɗaya kowa ana faɗar nagartarsa ko rashinta babu wani hadisi da zaka ɗauko yau a duniya mai isnadi wanda zaka ji an ce haddathana fulan an fulan an fulan face idan ka bi duk kowanne mutum ɗaya da za a faɗa a nan akwai magana a kansa sama da shekara dubu malamai sun yi magana a kansa kuma Allah ya aje mana wannan dan ya zanto hujja ce da Allah zai tsayar akan bayansa in wani ya zo zai yi karkace ce a gashi akwai bayani dama ba haka kawai aka yi ta tafiya ido rufe ba akwai bayani saboda haka babu wanda zai nemi karkata face asirinsa ya tono ba zai rufe ba to shi yasa alqur'ani da sunna su ne suke bayanin hakikanin imani su kuma daman waɗannan tsotsuwa ce da Allah subhanahu wataala ya tsare kayansa Allah ya tsare alqur'ani lafuzzansa da ma'anoninsa ya tsare lafuzzansa baka da iko ka ƙara wani abu ko ka canza wani abu face an gane cewa wani abu ƙari ka zo da shi ko canji kai to haka nan ma'anoninsa Allah ya tsare su ta hanyar tsare hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ne Allah ya ɗora wa alhakin ya yi bayani to wannan bayanin Allah ya tsare mana shi ta hanyar tsare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da aka shigo da shi wanda baya daga ciki to za a iya fahimtarsa cikin sauki to shine anan yake faɗar matsayin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da alqur'ani sunnar annabi tana bayanin alqur'ani bayanin nan yana da fuskoki daban-daban cikin fuskokin bayani akwai tafsirin alqur'ani abinda alqur'ani ya zo da shi sunna tana fassara shi ta hanyar wato bayanil mujmal abinda yazo a dunkule annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa fashin baki Allah ya ce a bayar da yi sallah a tsaye da sallah a bayar da zakka qimus salatu wa atuz zakka annabi ya bayanin yadda ake sallah da dukiyar da ake wa zakka da yadda ake fitar da ita bayan shekara bayan ta shekara Allah ya yi bayanin hukuncin a dunkule annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo ya yi fashin baki a kansa ko taqidul mutlaq wani abu ya zo a sake alqur'ani ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta masa kaidi ce ga abin da ake nufi Allah subhanahu wata'ala ya ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma ce barawo namiji da mace ku yanke hannayensu hannu ya fara tun da kan dan yatsa har zuwa kafada duk sunan shi aliyat to daga ina za a yanke daga gaba ɗaya za a sungube hannun ko ko ya ina za a yi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa iya wuyan hannu za a yanke kaga taqidul mutlaq kenan wani abu da yazo a saki alqur'ani ya masa sunna ta masa kaidi ce to ga abinda annabi sallallahu alaihi subhanahu wataala yayi umarni da ayi taimama idan an rasa ruwa ko ba za a iya amfani da shi ba saboda rashin lafiya ko tsoron rashin lafiya ce fa tayammamu sa'idan tayyiba to amma ya za a yi taimamar annabi shi ya faɗa ya ce ga yadda za a yi Allah ya ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ku shafi fuskokinku da hannayenku ku shafi fuskarku ya shafi fuskarsa da hannunsa to hannunsa zuwa ina kamar yadda muka ci tun daga kan dan yatsa har zuwa kafada duk sunan shi aliyat to tayammama iya ina za ta tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tayammum darbatun lilwajhi wal kaffai bugu ɗaya ne da za a shafi fuska da tafukan hannaye al-kaffai kaga yayi taqidul mutlaq abinda kai zo maka a saki annabi ya maka kaidi ya ce ga iya inda ake nufi daga tun daga nan sunan shi hannu amma ba duka ake nufi ba daga nan zuwa nan ake nufi wannan shine taqidul mutlaq taqidul mutlaq takhsis al-aam wani nassi da zai zo a binnan a bai daya wanda zai kunshi abubuwa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce banda kaza kamar ubangiji subhanahu wataala ya haramta jini da abinan da mushi harimat alaikum al-maytatu wad-damu duk wani abin da yake ya mutu da kansa ba yanka shi akai ba Allah ya ce an haramta muku shi haka nan duk wani abin da jini ne asalin sa shi ba an haramta muku shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kayyade mana da sunnar sa cewa a cikin jini akwai abin da ba a haramta ba abin da bai shiga cikin almaita abin da afuwan a cikin mushe abin da ya mutu akwai abin da ba a haramta ba kamar kifi da fara ana cin kifi ba tare da an yanka ba an kamo shi daga ruwa ya mutu shikenan za a ci shi a haka sannan fara ita ma tsakama ta za a ci ta haka ba sai an yanka ba ce ka yanka fara to kaga in ka rubi nassin alqur'ani zaka ce dukkan wani abu matacce da bayan ka shi aka yi ba haramun ne kaga sai ka haramta cin kifi kaga wanda ya fito ya haramta cin kifi ai akwai matsala shi ma sai ya shiga matsala dan ya ga kifin wani lokaci ba zai hakura ba to a cikin jini kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an halatta saifa da hanta wanda asalin su ga duk wanda ya sani jini ne dunkulallen jini ne aka halatta cin su to kaga wannan duk da sunna suka tabbata duk sunna suka tabbata da shi da ake kira takhsisul aam abu da zai zo ga mamme annabi ya kebance wasu abubuwa ya yi bayanin su to haka in ka bi littafan malamai za ka yi ta ganin wannan bayanai to haka alqur'ani yake ta zuwa da wasu abubuwa annabi yana bayanin su Allah ya faɗi matan da aka haramta wa mutum ya aura ribat alaikum ummahatukum har zuwa inda wa antajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf alqur'ani ya ambaci hada tsakanin yan uwa biyu ya da kanwa lokaci guda a aure su alqur'ani ya ce haramun ne mutum in ya aure ya ba zai iya auren kanwarta ba sai in ya rabu da yar amma ya hada su lokaci guda haramun ne. To Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara bayani cewa haka nan mutum ba zai hada aure yarinya bai aure kanwar babanta ko kanwar mahaifiyarta ko yar babanta ko bazai yi ba. Bazai aure al mar'a wa khalatiha ko al mar'a wa ammatiha. Annabi ya hana a hada tsakanin yarinya da kanwar babanta. Domin zaka yanke zumunci, zaka kawo abin da zai iya yanke zumunci. Sai dai in kana tare da wannan to ka hakura, in kuma zaka aure wannan sai dai ka hakura da wannan. To wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai bayanin wannan. Alkur'ani bai zo da wannan ba. Alkur'ani da ya gama kawo waɗanda aka haramta sai ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum. Duk waɗanda ba waɗannan ba an halatta muku. To in ka dauki wannan nassin haka to sai ka ce ya halatta mutum ya aure. Ya aure yarinya, ya aure kanwar babanta, ko ya aure kanwar babanta, ya hada su su zanto kishiyoyi. To kaga wanda zai wannan fatawar to ya kauce wa hanyar musulunci. Annabi ya hana na har Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujma bayna al-mar'ati wa khalatiha aw bayna al-mar'ati wa ammatiha. To wannan kaga sunna ce za'ida alama fil Qur'an. Saboda sunna takan zo da wani abu kari ma akan abin da ya zo al-Qur'ani, banda ma bayanin تخصيص المطلق هو تقييد تخصيص العام هو تقييد المطلق ko kuma tabyin almujmal banda ma wadannan fuskokin hakan nan akwai as-sunnah almustaqillah mustaqillah bil hukm sunna tazo da wani hukunci da babu shi ma alqur'ani dan duk yana yana daga cikin bayanan da Allah subhanahu wataala ya dora wa annabi sallallahu alaihi wasallam yi saboda babu wani abin da zai zo da alqur'ani sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikaro da alqur'ani sai dai bayanin sa ya fassara alqur'ani rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ka cokam fassara ce ta alqur'ani da yake to shine anan yake cewa wa tu'abbiru an kathirin min mujmalatihi wa tufassilu kathirin min mutlaqatihi wannan sunna ce take bayanin da dama daga cikin abubuwan da suka zo a dunkule take bayani daki daki na abubuwa da dama da suka zo a sake ta yi musu kaidi to shine yace dan haka duk abin da zai kawo a cikin littafin sa zai dauko su ne daga alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine bambanci tsakanin littafai waɗanda magabata suka rubuta da waɗanda suka rubuta akan tafarkin magabata littafan magabata littafan tabi'ai da atba'ut tabi'in da al'imma na shari'a zaka samu suna gina su ne akan Allah ya ce annabi ya ce qala Allahu qala rasuluhu hakanan waɗanda suka bi tafarkin su alladhina taba'uuhum bi ihsan wanda suka bi tafarkin su ta hanyar kyautatawa su ma hakan suke yi kaga wannan duk da cewa malami ne da ya zo daga baya shi ma tafarkin magabata yake yi bi wajen rubuce-rubucen sa don haka yake cewa abinda duk zai kawo anan zai kawo shi ne daga littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tagwaye ne ba za su rabu ba duk wanda zai yi fatawa ba zai raba alqur'ani da sunna ba sai ya hada su duka biyu in ba haka ba to shikenan ya kama hanyar bata zai yi halalta haram kuma ko kuma ya haramta halal dole sai ya fada cikin wannan da zai ce kawai alqur'ani shi qur'ani ne shi kawai alqur'ani to zai wayi gari ba ya ga qur'anin ba ya ga sunnar duka da alqur'ani shi yace annabi yayi bayani kace kai baka bukatar bayanin da annabi zai yi kai daka za kai da dole dai sai kai bayanin ko ka bar na annabi sallallahu alaihi wasallam in ka dau qur'anin sai an ji ka kana bayani to kai naka kai a waye kai ya ka zama a surati kai ka hada annabi ya zama bai bayani kace shi kawai isarwa zai yi to kai ma kawai ka karanta ka wuce ba da me na tsaya kai sharhi wani yanzu ya ce shi qur'ani ne amma zai zo ya kafa darasi na tafsiri me ma'anar tafsiri tafsiri shi kai bayanin abin da alqur'ani yake to ka ce annabi bai isa ba shi cewa akai kawai ya kawo ya juya ya kawo kamar aiko bebe kurma da sako kawai ya baka ko kurma ne in ka nemi bayani sai zai san yadda zai baka bayani da kwatance da waye baka ya nuna masa wani mutum mai gehu kaga ai yayi bayani da ka san wani wiki ba ko mai gehu su ce o wane ne eh malam Musa ne, malam Musa ne mai amalanki. To kaga bayani yayi, amma ba a cikin abin da aka rubuta wannan ba, amma kai ka karu da wannan bayanin nashi. To kuma a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da Allah ya aiko dan ya zama kudwa, kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, da ya zama abin koyi, amma ce shi sai dai shiru, in ya bayar kawai shiru. Ko malami ya yi karatu gaba kakan yi tambaya, malam ban gane abu kaza ba, kai mun bayani. A ce shi Annabi baya bayani, shi kawai da ya faɗa sai koma gida ya kwanta, gobe aka saukar da wahayi ya zo ya karanta sai koma gida ya kwanta. Kun gane ba ku gane ba, ku ta shafa kuma aiko muku bayanin daga sama, ni dai na gama na isarwa. Kaga wannan ai a hankali ba, ba zai hankali ba, ba zai karba ba, ba zai karba ba. Ba mu da wata wasiɗa tsakaninmu da Allah sai annabawa wajen bayani, su ne Allah ya sanya wasiɗa tsakaninmu da su wajen bayani, su a aiko su yi mana bayani. Allah zai aiko musu mala'iku da saƙo su kuma su gaya mana. Shi yasa da aka ce a yi sallah, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓo sallah da shi da sai da ya zo ya yi ta a gaban sahabban sai ce sallim kuma ra'aytumuni salli, ya yi a kan mimbari don su gano sallarsa, ya ce don ku yi koyi da ni kuma waɗanda za su zo bayan ku su yi koyi da ku. Haka 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 da sunna al'amaliyyal mutawatira, wannan ya yi sallah, wannan ya gani ya bi koyi da shi, wannan ya gani ya koyi da shi. To haka duka an ayyukan Annabi sallallahu alaihi wasallam suke, saboda suna fassara abin da yake cikin alkur'ani. To kaga wani ya zo ci shi Annabi ba ruwan shi, daurinsa kawai shi ne ya karanta, amma kada a ɗauki wani bayani daga wajensa. To kaga wannan bai san menene ake nufi da saƙon Allah ba. To shi ne malam ya ce mubtadi'an bi tafsirihi, wannan zamirin yana koma zuwa ga imani, al-iman nan yana so ya gaya maka kashe-kashen littafin nashi. Bayan ya gaya maka a kan me ya gina littafin, ya gina littafin nan, tubalin gina littafin nan shi ne alkur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To abinda zai kawo zai ce Allah ya ce, Annabi ya ce, Allah ya ce, Annabi ya ce, don wannan su ne za a samo abin da ya shafi imani a wajensu. To kuma ya kasa littafin shi ne yanzu zai maka bayanin kashe-kashen littafin. Ya ce zai fara maka bi tafsiril iman, in an ce al-iman me yake nufi, al-iman yana buƙatar a yi maka bayanin me yake nufi a harshen shari'a, bi lisani shari'i, al-qur'ani da sunna me ake nufi da imani, al-qur'ani da sunna me ake nufi da imani. Domin kowane abu ba zai yi ba sai an fahimce, kowane abu ba za a fahimce shi ba sai an san, sai an yi tasawwur dinsa. Ba ka da tasawwur dinsa ba za ka gane shi ba. Yanzu in baka taba ganin jirgi ba, aka yi ta ce maka jirgi ya tashi, jirgi ya sauka, ba ka taba gane menene me ake nufi da wanda ya tashi sa, sai an maka bayanin menene jirgin, sai an maka bayanin sa gashi wata na'ura ce da take da girma kaza, take da tsawo, take da fuka-fukai, take da kaza, take da kaza, sannan za ka fahimci an ka ce jirgi. Amma in baka taba sanin tasawwur dinsa a kwakwalwarka ba, to ba za ka gane shi ba. Ba a gane shi ba sai kai ta kawo wasu abubuwa ka zaton su ne jirgin, kuma ba su ba ne. To zai fara da fassarar imani, me ake nufi da imani, musanniyan bi zikiri usulihi wa muqawwimatihi. To sannan kuma sai ya kawo abu na biyu, zai kawo usulul iman. Ya gama fadar imani, to zai kuma ce to ga usulul iman, wato ras abinan rukunnan imanin, imani da Allah, imani da mala'ikunsa, imani da littattafansa, imani da manzanninsa, imani da ranar lahira, imani da kaddara alkhairi da sharri. Wanda su ne usulihi, da abubuwan da waɗannan rukunnan za su imani zai tsayu da shi. Imani ba zai tsayu ba sai a kan abin da yake yaƙini ne tabbas. Duk abin da ba tabbas ba yaƙini a kansa, imani ba ya kafuwa a kansa, ba ya tsayuwa a kansa. Sannan ya ce wa min ayyi shay'in yustamad, daga ina ake ciro imani, daga ina ake ciro shi? Ana ciro shi ne daga tunani na kwakwalwa kawai, ko daga tatsuniyoyin mutanen farko? A ce ka taba ji kakanka ya ce ko kakanninka suna cewa ko ku a kawai kai zaka yi tunani da kwalwarka kace to ya kamata a yi imani da abu kaza ko ku a dole ne sai abinda Allah da manzansa suka fada don haka wannan zai yi bayani akan istibdaduhu kowane ilimi akwai inda ake dauko shi akwai inda ake ciro shi akwai tsotsuwarsa to imani da Allah da manzannansa da sauran shikashikan imani daga ina ake tsotso su to zai maka bayanin wannan sannan musallisan bi fawaidihi wa thamaratihi to kowane abu kowane ilimi yana da tashi fa'idar me yasa ake karantar ilimin likitanci dan a san yadda dabi'ar jikin dan adam yake da lafiyarsa da rashin lafiyarsa da yadda za a magance rashin lafiyarsa kaga an fada maka ga amfanin da zai yi a jikin tare da kai kaga da kowane ilimi yana da masu shi za su yi maka bayanin fa'idar sanin wannan ilimin me yasa zaka karanci ilimi kaza sai wanda duk zai shiga makaranta su karanta wani fanni farko abinda za a ga ya masa bayan ga masa menene fannin sai an ga masa kuma menene amfanin wannan abinda zai karanta din to sai masa bayanin wannan to haka ce imani da Allah da sauran rukunnan imani menene amfanin su to zai magana samarat da fawaid وما يتبع هذه الاصول da abubuwan duk da suke tattare da waɗannan shikashikai zai yi bayanin su to sai yace qala Allah ta'ala alam tara kayfa daraba Allah mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulla hilin bi idni rabbiha wa yadribu Allah al-amthala lin nasi la'allahum yatadhakkarun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam tara shin baka gani ba kaifa daraba Allah mathalan ya Allah ya bada misali kalimatan tayyibatan na kalmar da take daddada ka shajaratin tayyiba kamar daddadar bishiya asluha thabitun tushanta yake tabbaci a ƙasa wa far'uha fis sama reshanta kuma a sama tu'ti ukulaha kulla hinin tana bayar da amfaninta a kowane lokaci bi izni rabbiha da izinin ubangijinta wa yadribu Allahu al-amthal Allah yana bada misalai lin nasi ga mutane la'allahum yatadhakkarun ko sa wa azantu ko dan su wa azantu kaga wannan aya akan ta ne ya gina littafin gaba daya akan wannan aya ita ce tushen ginin littafin gaba daya shi yasa ma yasa masa at-tawdih wal bayan li shajarati al-iman wato bayani ta cikakke na bishiyar imani to haka wannan aya ta kunshi misali ne da kalmar da tafi kowace kalma dadi tafi kowace kalma kyau aka kwatanta ta da bishiyar da tafi kowace bishiya amfani tafi kowace bishiya wato amfani a cikin bishiyoyi da Allah subhanahu wataala ya saukar a bayan kasa wanda ita ce dabino bishiyar dabino to bishiya ce da take komai nata mai amfani ne kowane abu a jikinta yana da amfaninsa to Allah ya yi misalin kalma ta imani kalimatul iman da cewa daidai take da wannan bishiya wajen amfani saboda komai da ya danganci wannan kalma yana da amfani ga bawa duk wani abu da ya danganci imani to wani abu ne mai amfani babu wani abu da yake dangantaka da imani ba shi da amfani to shine bala yace fa masallallahu kalimatal iman allati hiya atyabul kalimat bi shajaratin hiya atyabul ashjar Allah yayi misalin kalmar imani ya misalta kalmar imani wanda ita ce tafi kowace kalma dadi tafi kowace kalma kyau tace kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah bi shajaratin hiya atyabul ashjar da bishiya da tafi kowace bishiya amfani ta fi kowace bishiya dadi mausufatin bi hadhihi al-awsaf al-hamida wacce ta sifantu da sifofin nan waɗanda suke na yabo su ne me usuluha thabitatun mustaqirra tushanta ko tussanta tabbatattu ne a ƙasa wa nama'uha mustamir sannan habakarta tana ta karuwa ne, tana ta yi tana ta dorewa ne, wato mai dorewa ce. Wa thamaratuha la tazalu kullu waqtin wa kullu hinin tughillu ala ahliha wa ala ghayrihim almanafi almutanawiya. Sannan ƴaƴan amfaninta, ƴaƴan amfanin ita wannan itaciya ba sa gushewa a kowane lokaci, a kowane zamani. Tughillu ala ahliya, suna bayarwa, suna amfanar da masu ita da ma wasu, suna amfanar da su almanafi almutanawi'a, amfani daban-daban iri-iri. Wa thamaratin nafi'a, da ƴaƴan itatuwa masu amfani. Wato kowane lokaci ana samun amfaninta, amfaninta baya yankewa, kowane lokaci ana cin gajiyarta. Wa hadhihi ash-shajaratu mutafawitatun fi qulubi al-mu'minina tafawutan 'azima. To Allah malai yake cewa ita wannan bishiya, bishiya ta imani a cikin zukatan mu'minai tana da wato bambance-bambance, bambance-bambance masu girma, wato a zuciyar wani tana da ƙarfin da yafi a zuciyar wani. To akwai fifiko mai yawa tsakanin mu'minai, wani imaninsa ya fi na wani, wani imaninsa ya fi na wani, ba daidai suke a cikin imani ba. Da sani kowa ne imanin mala'iku da imanin annabawa da manzanni ya fi imanin waɗanda ba su ba, imanin sayyidina Abubakar da Umar ba daidai yake da imanin waɗanda ba su ba, haka da imanin sahabbai ba da yake da imanin tabi'ai ba. Saboda imanin ne yana hauhawa, na wani ya fi na wani, na wani ya fi na wani. To haka ita wannan bishiya ta imani take a zukata, ba ɗaya take ba. Shi yasa za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa don ya ƙara, don su ƙara da ya zadu imanin ba imani, don su ƙara imani akan imaninsu. Shi kaga imanin nan hauhawa yake. Hauhawa yake, fazadahum imana, sai ya ƙara musu imani. Shi imani yana ta hauhawa, tunda yana ta hauhawa dole a gurin wani ya fi a gurin wani, na wannan ya fi na wancan, na wancan ya fi na wannan. Bi hasabi tafawuti hadhihi al-awsaf allati wasafaha Allah biha, gurgudan yadda ake samun wato tsirereniya da fifiko na waɗannan sifofi da Allah ya sifanta shi da ita, imanin wasu ya fi kafuwa akan imanin wasu. Imanin wani za ka samu ya yi imanin amma kafuwarsa a zuciya ba kamar na wani ba, wani imaninsa ɗan abu ƙarami sai ka ga ya girgiza masa imanin, wani kuma duk yadda guguwa take da ƙarfi ba ta girgiza imaninsa ba, saboda kafuwar da imanin ya yi ba zai girgiza ba. Wani ɗan abin duniya ne zai sa kaga imaninsa ya subuce, wani tsoratarwa za a masa ɗar kaɗan sai ga imanin ya subuce, wani kuma duk da za a kai ga girgiza shi imanin yana nan ba zai motsa ba, sabitun yana nan a tabbace ba zai taɓa rawa ba. Wani za ka ga inda ya abu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, to babu maganar ya tsaya yana ta wasu ma tambayoyi shi gazafa bai gane ba, shi kwakwalwarsa ba, kawai Annabi ne ya faɗa ya yadda, magana ta ƙare. Abinda zai so ya tabbatar shi ne Annabi ya faɗi wannan ya tabbata shi kenan. Akwai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci ya ba da labarin wata saniya, wani sa da yake hannun wani manomi, yana dukansa, yana sa shi noma, yana dukansa. Annabi yake gaya wa sahabbansa, sai sannan ya ce shi fa ba don haka aka halicce shi ba, ba don haka aka halicce shi ba. Sai waɗanda suke cikin masallaci suka ce baqaratun tatakallam, saniya da magana. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nayi imani ni da Abubakar da Umar. Wa ma kana sama Abubakar wa Umar, lokacin Abubakar da Umar ba sa nan, ba sa gurin, amma Annabi ba da shaida cewa inda suna gun su ba za su tsaya suna tantama baqaratun tatakallam, To kaga imanin gurgurdan yadda ya kafa a zuciya gurgurdan yadda yake tsayuwa da bishiyar ta kafa a cikin kasa hakanan tsayuwarta take yace ta tafawatu bihasabi tafawuti hadhihi al-awsaf allati wasafaha Allah biha tana saban fifiko gurgurdan fifikon waɗannan sifofi da Allah ya sifanta ta da su fa ala al-abd al-muwaffaq an yas'a li ma'rifatiha sauraka wajibi ne ga bawan da Allah zai masa gamda katar yayi kokarin sanin waɗannan sifofi wa ma san sanin wannan bishiya ta imani wa ma'rifati awsafiha wa asbabiha ya kuma san sifofinta da sabubbanta wa usuliha wa furu'iha ya san shikashikanta ya kuma san rassanta wa yajtahida fi tahaqquqi biha ilman wa amalan yayi iya bakin kokarin sa wajen ya ga ya tabbatar da su a ilmance ya kuma tabbatar da su a aikace fa inna nasibahu min alkhairi wal falahi was sa'adati alajilati wal ajilati bihasabi nasibihi min hadhihi ash-shajara domin sa kasansa na alkhairi da rabauta da samun arziki na duniya da lahira gurgurdan kasansa ne daga wannan bishiya gurgurdan abin da ya samu na kaso a cikin wannan bishiya ta imani gurgurdan kasan da zai samu da alkhairi da rabauta a ranar gobe kiyama a duniya da lahira saboda haka shi kaga wajibi ne kowane bawa yayi kokarin sanin hakan shi zai taimaka masa ya samu kaso mai tsoka na ita wannan bishiya da ƴaƴan itacenta dan ya samu kaso mai tsoka na rabauta duniya da lahira to dalilin da yasa shi malam ya rubuta wannan littafi kenan dan yayi bayani akan wannan aya wanda Allah subhanahu wataala yayi misalin imani da cewa ka shajaratin tayyiba asluha thabitu wa farhuha fis sama to wannan shine ita ce muqaddimar ita wannan littafi wanda insha Allah karatu na gaba za mu fara da fasalin farko abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi